A karo na farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi akan yaran gamar da aka samu tsakanin jami'an tsaro wato yan sanda na Najeriya da yan kungiyar Shi'a wanda suka yi arangama a shekaran jiya wanda ya kai ga raunin waɗansu mutanen kuma tare da kama waɗansu yan kungiyar da dama. Ministan kula da sha'anin cikin gida na Najeriya General Abdulrahman Dambazo mai ritaya ya bayyana a fadar gwamnati cewa gwamnatin Najeriya na ɗaukar duk matakin da ya kamata na sulhu tsakanin ta da wannan kungiyar ta yadda ba za a ci gaba da samun hatsaniya tsakanin su ba.
Sai ba shakka akwai abubuwa da gwamnati ke yi don tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a ƙasa da amma zaman lafiya ma an kawo ne ba za ta inganta ba. Saboda haka gwamnati ta lura da wannan. Akwai abubuwa da ake yi bayan fage wanda za a samu a tattauna da mutane cikin gwamnatance. Za a zauna a duba a ga cewa me ya kamata a yi saboda haka duk matakai da ya kamata a ɗauka gwamnati na ɗauka amma abu mai muhimmanci shi ne cewa gwamnati tana so ƙasa ta zauna lafiya tana samu inganta rayuwar jama'a.
Amma idan ba a sako shugaban yan kungiyar Shi'an nan ba kamar da kotu ta ba da umarni a sako ba ganin ba wani sulhu ko wata tattaunawa ta bayan fage a gwamnatance ko a wajen gwamnati da zai iya tasiri tunda magana ce da sai an samu kafa irin wannan. Wanda kila ba ‘yan kungiyar masu tada hankali za su iya shigo su tada hankalin.
Sai kamar yadda na gaya maka, na ce maka abin da ke da muhimmanci shi ne gwamnati tana kan matakan da za su kawo zaman lafiya tunda duk wanda yake shi din Najeriya ne ɗan ƙasar nan ne ana son tashin hankali kuma zai so a zauna lafiya. Saboda haka duk matakin da ya kamata a ɗauka don a zauna lafiya ina gaya maka cewa gwamnati tana sanye da wannan matakin.
Ministan kula da al'amuran cikin gida na Najeriya Abdulrahman Dambazo kenan. To amma wani mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya wato Ibrahim Katsina yana bayyana min a fili da na yi da shi cewa lalle ya kamata gwamnati ta jawo ‘yan kungiyar nan a jiki ba a riƙa nuna ƙyama ko ɗaukar mataki na ƙarfi a kansu ba.
Ina ga abin da ya kamata yi gwamnati ta ƙara ƙoƙarin ganin cewa ta sadu da shugabanninsu. Waɗannan mutane ne wanda suna girmama shugabanninsu kuma suna jin maganar shugabanninsu. A nuna musu suma mutane ne, a saurare su. Idan aka saurare su ina tabbatar maka za su buɗe kirjinsu su zauna da gwamnati su tantamna a samu maslaha. Amma ko da shin ana nuna musu cewa a ba a sauraron su ana ganin cewa ba abin da za su yi. Yan adam suke kuma amfanin demokradiyya kenan a saurari kowane bangare. Muddin ana haka ina tabbatar maka za ka mutanen nan za su ba da haɗin kai gwamnati su samu maslaha a samu yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala. Amma muddin aka ci gaba da yadda ake haka to ko da shin za su ga cewa to ai an maida saniyar ware to su ko me ya kamata su ɗauka ko a gida ne in mutum ya zama cewa an maida shi ba wani abu ba to duk matakin da ya ɗauka kaga ƙarshen ta kuma sai a koma baya.
Tuni kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya ta yi tur da Allah wadare cewa an yi amfani da tsananin ƙarfi wurin murƙushe su a lokacin da suka yi zanga-zanga wanda ‘yan sanda na Najeriya suka yi. Wannan kana ganin akwai hujja wannan kungiya ta yi wannan zargin ko ta fitar da wannan sanarwa kuwa?
Duk maganar za a yi kamata a ba da hujja mai ta dogara gare shi.
Amma kai baka ga yawan jami'an tsaro da ‘yan sanda da suka yi gumurzu da ‘yan kungiyar nan ba akwai hujja a ya sa ƙarfi. Domin a murƙushe su?
Eto idan ba su nemi izinin su yi to su zanga-zanga ba to kaga bai kamata ba ita hukuma tana da amfani abin da ake cin ƙarfi na daidai wa ake cin minimum force ke amfani da shi ta ga ta murƙushe fitina.
Ibrahim Katsina kenan wani mai sharhi ka al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da gwazawa da akan samu jefi-jefi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya musamman ‘yan sanda da kuma kungiyar Shi'a wadda a yanzu take fafutukar a sako shugabanta Ibrahim Ezra Zaki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Nigeria.